Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen Sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey, da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da download da kuma Nomad FM. Masu sauraron Sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali tare da Laden Ibrahim a yawa mun sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama jin labarun duniya, muna da rahoto akan sassauta dokar hana fita da aka kafa a wasu ƙananan hukumomin jihar Kaduna. Sai sabon rikicin siyasa da ya barke tsakanin tsohon gwamnan jihar Bauchi da kuma gwamna mai ci yanzu. A jihar Jigawa kuma, rundunar 'yan sandan jihar ta kama wasu magoya bayan jam'iyyar PDP. Sai sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridan ƙasar Ghana da kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu. Muna kuma fatar za a gafarce mu domin yau ba za mu samu damar gabatar da nan kasa ba.
Masu saurare, assalamu alaikum. Kwamitin harkokin soja na Majalisar Dattijai na Amurka zai yi zaman tattaunawa ta musamman a yau Alhamis domin duba matakin da gwamnatin Barack Obama ta ɗauka game da tuhumar da take wa ƙasar Rasha na kutsen da ta ce ta yi game da zaben shekarar 2016 da kuma ƙuntatawa wasu jami'an diplomasiyya. Shugaban kwamitin Santa John McCain ya faɗa jiya Laraba cewa wannan kutsen da Rasha ta yi tamkar tsokanan yaƙi ne ga Amurka take yi. A lokacin da yake zantawa da manema labarai a farfajiyar majalisar, McCain ya ce duk wanda ya kokarin lalata tsarin demokradiyyar wata ƙasa to ƙasar yake kokarin rusawa. Ya ce wannan tabi'ar wata alama ce ta neman yaƙi. A cikin satin da ya gabata ne dai shugaba Obama ya mayar da martani ga ƙasar Rasha inda ya ɗauki matakan takunkumin horazuwa daban-daban akan hukumomin leƙen asirin na Rasha wanda Amurka ta zarga da shiga shar ba shanu a lokacin yaƙin neman zaɓe. Haka kuma gwamnatin ta Amurka ta kori jami'in diplomasiyyar Rasha har su 35.
A jiya Laraba ne wata kotun soja a ƙasar Isra'ila ta samu wani matashin soja da laifin kashe wani Bafalastine a gabarin macin kogin Jordan ta hanyar harbe shi har lahira, duk da cewa mutumin yana fama da rauni kuma baya cikin hayyacinsa. Wannan hukunci shi ne ƙarshen al'amura da dama masu haifar da zaman ɗarɗar da aka jima ana fuskanta a ƙasar ta Isra'ila. Kuma wannan hukuncin ya zama abin ba sabon ba, don kuwa mawuyacin abu ne ga sojojin Isra'ila su soki lamirin wani mataki da sojojinsu zai ko kuma sojansu zai ɗauka akan duk wani Bafalastine. Jama'a da yawa sun yi mamakin ganin yadda aka kawo wannan sojan na Isra'ila kotu a matsayin wanda ya aikata wannan aikin. Da ya take bayyana hukuncin kotun, mai shari'a Kanar Maya Hela ta ce duk da yake cewa wanda aka harbe ɗin ana mishi zargin zama ɗan ta'adda ne, ba hujja ba ce a masa kisan gilla ganin halin da yake ciki. Wannan ridamin da ya samu asali ne tun watanni 9 da suka gabata a garin Hebron da ke gabar yammacin kogin Jordan, lokacin da Falastinawa suka tada wani boren kai hare-hare da suka kira Intifada.
Labaran na zuwa muku ne daga nan Sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Gwamnatin Barack Obama mai barin gado za ta mayar da wasu rusunonin Amurka su hudu da ke gidan yarin Guantanamo Bay da ke kasar Cuba zuwa kasar Saudi Arabia. Sai dai ba a bayyana sunaye ko kasashen fursunonin da abin ya shafa ba. Wannan dai shi ne mataki na ƙarshe na ƙoƙarin da gwamnatin ta Obama ke yi na mai da jimillar rusunoni 19 zuwa wasu kasashe hudu da suka hada da Italiya, Saudi Arabia, Oman da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Kuma gwamnati na kokarin yin hakan ne kafin ranar 20 ga wannan watan, ranar da za a rantsar da Donald Trump a matsayin sabon shugaban Amurka. Ma'aikatan tsaron Amurka ta ce za ta ci gaba da wannan yunkurin dukko da nuna kin yaddan zababben shugaba Trump. A ranar 30 ta wuce ne dai Trump ya bayyana ra'ayinsa na kin amincewa da sauya rusunonin da ke tsare a Guantanamo wuri, dukko da hujjoji da hukumomi da dama suka nuna cewa dewansu ya kamata a ce sun fice daga wannan wuri. A cikin sakonsa na Twitter, Trump ya ce daga yanzu ba za a sake sauyawa rusunonin Guantanamo Bay matsuguni ba, domin ku waɗannan mutane ne dake da hatsarin gaske, don haka bai kamata a bar su sake komawa fagen yaƙi ba.
Wani abin da ake gani kamar wata gwabzawa ce a tsakanin gwamnatin Amurka mai barin gado da kuma mai jiran gado. Jiya shugaba Barack Obama ya tafi majalisar dokokin ƙasar domin ganin ya kare tsarin kiwon lafiyar da gwamnatinsa ta ƙirƙiro, yayin da mataimakin zababban shugaba Donald Trump Mike Pence shi ma ya ziyarci majalisar domin jaddada ƙudurin jam'iyyarsa ta Republican na yin awon gaba da shirin da na Obamacare da zaran Donald Trump ya kama ragamin mulki cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Wannan ziyara da ɓangarorin biyu suka kai a majalisa ya haifar da wani abin da ba a saba gani ba, inda shugaba mai barin gado da jami'an shugaba mai jiran gado suka bayyana suna kamun kafa wajen 'yan majalisar dokokin ƙasa duk a lokaci guda. Sai dai kuma 'yan jam'iyyar Democrat da ke majalisun biyu da tawa da tawakilai sun fito daga wani zama da suka yi, suna ƙarfafa matsayinsu na cewa a shirye suke su kare duk wasu manufofin da gwamnatin shugaba Obama ta gabatar a lokacin mulkinsa. Labarin duniya kenan, kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimamin makonni biyu da suka shige tashin wata rigima a garin Kafanca, jihar Kaduna, ta sa aka kafa dokar hana fita na sa'o'i 24. To amma wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya aiko mana da rahoton cewa
majalisar tsaro ta gwamnatin jihar Kaduna ta sassauta dokar hana fita a kananan hukumomin jama'a da zangon katab, yayin da al'umar karamar hukumar Kaura za su ci gaba da zama a cikin gida na sa'o'i 24. Da yake karin haske game da sassauta wannan doka da majalisar tsaro ta jihar Kaduna ta yi, mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Mr. Samuel Arwan ya ce daga yanzu dokar hana yawon a kananan hukumomin jama'a da zangon katab za ta fara ne daga karfe 6 yamma zuwa karfe 6 safiya.
Majalisar tsaro ta jihar Kaduna, wadda ta kunshi sojoji na sama, ƙasa da ruwa, 'yan sanda da kuma 'yan sandan ciki da sauran jami'an tsaro, tun dama ita dokan hana fita wadda aka sani awa 22 shawarar su ce. To a haka din ne, bayan nazari da aka yi, sun gamsu da yanayin ake samun zaman lafiya da kuma yanayin da abubuwa ke gudana, aka rage wannan dakatarwar ta fita daga awa 24 zuwa awa 12. Abin nufi a nan, ƙananan hukumomin jama'a da kuma zangon katab, mutane suna iya fitowa su yi harkokinsu, su yi kasuwanci, a yi ayyuka daga karfe 6 na safe zuwa kuma karfe 6 na maraice. Amma ita karamar hukumar Kaura, saboda kuma dalilai na tsaro wadda har yanzu majalisar tsaro bata gamsu da abinda ke aukuwa a nan ba, dokan hana fita na awa 24 zai ci gaba a wannan karamar hukumar.
Rikicin kudancin jihar Kaduna na baya-bayan nan dai ya samo asali ne biyo bayan zanga-zanga da wasu 'yan yankin suka yi a garin Kafancan na karamar hukumar jama'a, wanda fantsamman shi zuwa wasu makota ya sa aka sanya wannan dokar hana fita. Kuma rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce tana yin dukkanin mai yiwuwa wajen ganin an kawo ƙarshen wannan rikici. ASP Ali Usman shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Kaduna, kuma shi ya ƙarin haske game da wani taron manema labaru da kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ya kira a ranar Laraban nan.
To mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kaduna CP Agiole Abe, a ƙoƙarin da yake na tabbatar da an samu zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa, ya kira taron 'yan jarida domin ya sanar da ku shirin da rundunar 'yan sanda ta ƙasa reshen jihar Kaduna ke yi domin tabbatar da zaman lafiya musamman a yankin kudancin Kaduna. Kuma ya ƙara tunatar da ku akan abubuwan da mai girma Inspector General na 'yan sanda na ƙasa ya yi, IGP Ibrahim K. Idris, da tabbatar da cewa za a binciki abin da ya faru a wannan yanki na kudancin Kaduna, da kuma ƙoƙarin da ake yi na kafa sansani babba na 'yan sandanmu masu kwantar tarzoma, Mobile Police Squadron kenan a wannan yanki na kudancin Kaduna.
Wasu dai na ganin malaman addini da shugabanni suna taka rawa wajen ganin an rurrutu wutar rikici a yankin kudancin jihar Kaduna. Pastor Yohana Buru ɗaya ne daga cikin malaman addinin Kristan da ya ce lalle kam akwai baragurbu a cikin mabiya addinai.
Gaskiya ne, a cikin kowane addini ko kabila ko jinsin mutane akwai baragurbi a ciki. ba zan taba cewa ba haka ko a cikin addinin Krista ko a cikin addinin Musulunci. Amma buka fada abu a ce a zanar lafiya a wuje in ka shiga coci ko masallaci ka ceje magaranka. To akwai irin wannan malaman nan. Dole gwamnati su neme su su hukunta su don ba addini bane.
Mai yiwa zargin zagon kasa ga yunkurin tsarkake tsarin tsaro a jihar Kaduna yasa gwamna Malam Nasiru Ahmad ɗan Rufa'i ke yawan nana ta daukan mataki na ba sani ba sabo ga duk wanda aka gano yana da hannu game da wannan rikici.
Idan mutane suna abu wanda ba daidai ba suna kare doka a daina duban kabilar su ko wani abu kuma ta bi su ta hukunta su kawai. Ko mutum ba fillatani ne ko ba fillatani bane in ya kare doka a kama shi a hukunta shi. Su kuma sarakuna da shugabanni na waɗannan wurare na kira su na yi meeting da su na gargaɗe su cewa duk wanda yake shugaba ba zai iya jawo al'umma da ke zaune a ƙarƙashin shi ya sa su zauna lafiya ba. To ba shugaba bane kuma gwamnatin jihar Kaduna za ta cire shi.
Wannan dai ba shine karo na farko da ake samun rikici a yankin kudancin jihar Kaduna da ake yawan jingina shi da fadan kabilanci ko addini ba. Sai dai wannan rikici ya ja hankulan wasu 'yan ƙasa da ke ta tunanin wannan mataki ne za a ɗauka don kawo ƙarshen dukkanin wata barazana ga tsaro. Isa Lawalikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.
Kada a manta ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna da rahoto akan sabon rikici tsakanin tsohon gwamnan jihar Bauchi da kuma mai ci yanzu an jima kaɗan.
Kallau yau lafiya
lalle
tutar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lalle
bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta kunjiya zama lafiya shine ci gaban Najeriya
ku kankar zuciya mu cire hasada mu zubar da shi
lalle
bashir cutar da mu mu ga yawo hukuma su fitta shi
a jihar Bauchi. Sabon rikicin siyasa ya kunno kai tsakanin tsohon gwamna Malam Isa Iguda da barista Muhammad Abdullahi Abubakar gwamnan jihar akan batun mallakar wasu gine-gine guda biyu. Wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad yana da sauran bayani.
A hira da manema labarai, tsohon kwamishinan yaɗa labaru a gwamnatin Malam Isa Iguda, Salisu Ahmed Barau, ya ce komai nasu a bayyane ne. Ba sa bukatan yin kwalliya.
Ai mu mutanen Malam Isa Iguda da gwamnatin sa ba ma bukatan wani kwalliya akan wani aiki. Duk abin da muka yi sananu ne. Wayannan gidaje na turun dai kowa ya sani Malam Isa Iguda ne ya yi su karkashin tsari da ake cewa na PPP. Kuma dukkan abin da ya wajaba a kansa a wancan lokaci ya yi su kuma gidajen nan kusan an gama su 100%. Illa dai rashin shiga da ba a yi bane har ya janyo bacin waɗansu daga cikin su. Kuma in tabbatar maka da wannan zaka yadda da ni ta wajen cewa bayan an gama su an warware duk abin da yake kai aka danka wannan gida wa hukumar raya birane na jihar Bauchi aka musu wato allocation na wannan gidaje kenan. Inda Malam Isa bai gama nasa ba ai ba zai allocate wannan gidaje ba. To kwatsam sai muka samu labari ita wannan gwamnati ta je ta danyi wani kuskure ma da dan wani hanya a cikin gefen akan General Muhammadu Buhari ya bude. to ma abinda muke fadi dai ba ma hasada ko kuma ba ma jayayya da abinda gwamnati take yi fatan mu ma gwamnati ta yi aiki ne amma wannan gwamnatin ko abinda suka biya a wannan gidaje da Malam Isa ya gina ba illa dai wannan dan kwaskwariman da suka yi na hanya da kuma da Malam Isa shi ya hanyoyin nan abun mamaki ne a ce shugaban kasa Muhammadu Buhari a ce za a dauko shi daga Abuja zuwa ya bude wayannan gidaje a matsayin ayyukan da Yemi Abubakar yi kuma mun samu labari ma akwai wani aikin da za a kaddamar ne ko me za a yi in Buhari ya zo a ita specialist hospital da take Bakas wayannan ba haka wannan ba haka bane
to sai dai a mai da martani kan batun babban mai tallafawa gwamnatin jihar Bauchi a cikin labaru Comrade Sabu Muhammad yayi bayani ne a hukumance
na farko wannan gidaje da suke hanyar Maiduguri gidaje ne wanda su suka shiga rijejeniya da masu gini masu zaman kansu amma har waɗannan magina suka ci bashin kudade a bankuna da kuma dai harka na kasuwa suka tara kudin suka zo suka yi ginin nan gwamnatin jihar Bauchi ta wannan lokaci karkashin Malam Isa ya guda bata ba su kokobo ba gwamnati Muhammad Abdullahi Abubakar da gwamnatin jami'ar APC ta jihar Bauchi ta dauki makudan kudi ta ba su kuma suka gina suka gyara wayannan gidaje kuma suka ci gaba da gidajen nan kuma jihar Bauchi ta mallaka na biyu maganan asibitin babban asibitin jihar Bauchi sai dai ko a mafarki ne suke tunani baya cikin ayyuka da gwamnati Muhammad Abdullahi Abubakar ya sa wanda shugaban kasa zai bude
kan batun wannan rukunin gidaje sun gwada cewa sun riga da ma sun mallaka wayannan gidaje ma hukumar ayyuka na jiha sun biya kudin wannan gidaje ne
ba su suka gina ba kuma a ka'idan da aka yi kobo daya ba a bawa ba su cika alƙawura na kudi da suka dauka ba su gwamnati Malam Isa ya guda gwamnati Muhammad Abdullahi Abubakar da yazo shine ya bada ya sake shiga rijejeniyan kuma ya ba su duk abin da suke bukata suka yi abubuwan da suka yi suka inganta gurin kuma aka yi hanyoyi aka kawo ruwa aka kawo wuta kuma a maganan da muke da kai yau din nan har zuwa yanzu babu wani takarda kuma babu wani abu da zai nuna cewa abin da suke fada din haka ne
Abdulwahab Muhammad wanda Amurka daga Bauchi a Nigeria
mun gode Abdulwahab a jihar Jigawa kuma rundunar 'yan sandan jihar ta ce ta kama kuma ta gurfanar da wasu 'yan jam'iyyar PDP kimanin 150 bisa zargin kokarin yin taro da mallakar makamai ba tare da samun izini ba wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwarine ya aiko mana da wannan rahoto
a ranar Lahadin da ta gabata ne ayarin jami'an 'yan sandan rundunar ta Jigawa suka gitta shingaye akan hanyar shiga ƙauyen Bamaina mai tazarar kilomita fiye da 10 daga garin birnin Kudu na kan hanyar Gombe zuwa Bauchi zuwa Yola da sauran yankuna na shiyar arewa maso gabashin Najeriya garin Bamaina dai shine mahaifin tsohon gwamnan jihar ta Jigawa Alhaji Silalamido kuma wasu majoyi sun ce ayarin 'ya'yan jam'iyyar ta PDP sun je ne domin ganawa da shi amma a cewar SP Abdul Jinjili da ke zaman kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Jigawa jami'ai sun dauki matakin kama mutanen ne biyo bayan samun rahotannin sirri
to takamaimai dai abin da aka ba mu labari shine cewa yankin birnin Kudu kuma idan muka je muka dasa 'yan sandan mu kuma bamu tabbatar da cewa wa suka hara ba ko kuwa za su hara amma dai mun tabbatar an ba mu wannan bayanai cewa za su wuce da makamai
amma an ce taron da suka je kuma sun yi shi ya akai kuma jami'an naku suka bar suka yi taron
to bamu san an yi wani taro ba mu dai abinda muka sani jami'an mu sun samu ɗan mutane da makamai kuma mun ci nasara saboda ba wanda aka jikatar ba wanda aka kashe kuma makaman nan suna hannun mu da su ɗan matasa mutum 148 yanzu magana da muke da kai mun buga su a kotu mu a matsayin mu na 'yan sanda ba wanda yazo yi mana yani cewa za a yi wani taron siyasa dan dai kasance cewa za a tara al'umma masu yawa a ce mutum 148 za su zo daga wani guri kaga ya kamata shi commissioner ɗin sanda a san
dangane da haka ne muryar Amurka ta nemi jin ta bakin tsohon gwamnati na Jigawa Alhaji Silalamido
a wajen wata shida baya akalla duk sace ne kamar akalla kan mota 50 ta zo Maina ko su daga kanin commerce to ga wakilin su sun zo gaida ni ne in za a zo a gari ne a Maina a garin mu me ka mun kanzu gina sai a ce a rifa permission da kin sanda kana cewa taron siyasa kai sai ba zubunci ba ko gobon nan zan je wani gu a matsayin ta'aziyya akwai zan je wurin aure na asabar saboda haka babu zaka ce mu ka sai yanzu mun ci ya mai budan kai kai dan ana dan ba so a hamayya saboda haka idan mun zo sai ne ba mai na zo daga Sokoto ko su daga Enugu su taso a mota guda 20 ko 50 kace sai na je tiyar tiyar dan Allah yasan da eh za a zo a gani daga Enugu ku bani permission ni zan ba ku amin me zaka me kike son yi
to dai da cikin abubuwan da ake zargin gwamnati musamman shine suna hada kai da yan sanda suna irin waɗannan abubuwan wurin musguna ko hana dan hamayya sakewa kuma kai ma an ce kamar kai irin waɗannan abubuwan lokacin da kace gabna
idan ka ce na fa da mulki a jigawa na hana ai taro na hana a je zumunci na hana wani mutum ya je inda ya saka wannan saninka ne saboda haka shi mai mulkin yanzu ma shi nesa yazo ya rama to fine yana ganin haka din zai bashi me idan kana mulki kai aiki mai hamayya hamayya dama bisa al'ada ba yanzu dan hamayya ya je masallaci ya zo ne maka ainihin salati ko zikiri ba zai maka ba babu dan hamayya kirsa ya je coci ya ce Yesu ce ciwa ne ba zai ba saboda haka amma dai magana shine babu zaka ce ba za a yi zumunci ba ba za ce ba
Alhaji Sulalami da kenan guda cikin dattawan jam'iyyar PDP mai habayya a Najeriya, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Mahmud yanzu misalin karfe 2:20 na dare agogon Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri da sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridun kasar Ghana.
Zan fara sharhin jaridu ne da jaridar Daily Graphic wacce ta rawaito cewar a shirye-shirye da shugaban gada mai jiran gado Nana Akufo Addo yake yi na kama aiki a ranar Asabar. Shugaban kasa John Dramani Mahama ya zazzaga da Nana Akufo Addo a fadar shugaban kasa don ganin ma'idonsa ofisoshi a cikin fadar shugaban kasar ta Flagstaff House da ke birnin Accra. Jaridar ta ce wannan ziyarar a fadar gwamnatin ya hada ne da shugaba Mahama da jami'an gwamnatinsa da kuma shugaba mai jiran gadon da tawagarsa. Jaridar Daily Graphic ta ce a ranar Asabar ta ƙarshen wannan mako 7 ga watan Janairu karan 2017 za a rantsar da Nana Akufo Addo a matsayin shugaban kasar Ghana. Har yau jaridar Daily Graphic ta kuma kanun labarai mai cewar Nana Akufo Addo ya bayyana wasu manyan jami'an fadarsa wanda za su yi aiki tare da shi da zaran ya kama aiki a ranar Asabar. Jaridar ta ce Nana Akufo Addo ya nada Madam Freeman Osei Opari a matsayin shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa. Jaridar Daily Graphic ta ce shugaban mai jiran gado ya nada Joshua Chireme da Brigadier General Emmanuel Ochire a matsayin mai bada shawara akan tsaro da kuma mai kula da harkokin tsaron kasar kuma ya bayyanar da su a jiya Laraba a gidansa a birnin Accra. Jaridar Daily Graphic ta ce Madam Opari ta kafa wani tarihi inda ta zama mace ta farko da ta rike wannan mukami na shugaban ma'aikatan fadar shugaban kasa a Ghana. Jaridar Daily Graphic ta ce Nana Akufo Addo ya nada sauran muhimman mukamai na ofishinsa kamar babban sakatarinsa da daraktan sadarwar shugaban kasa da babban jami'in aikace-aikacen fadarsa da jami'in shirye-shiryen fadarsa da sauransu don fara aiki kai tsaye bayan an rantsar da shi. Ita kuwa jaridar Daily Guide ta kawo labarai ne mai cewar jam'iyyar NDC da ta sha kashi a zaben kwana-kwanan nan ta rarrabu akan mukaban bangaren marasa rinjaye a majalisar dokoki. Jaridar ta ce har yau wakilan majalisa akan tikitin jami'ar NDC sun gaza cimma matsaya akan wanda za su jagoranci bangaren marasa rinjayen kuma ana sauran kwanaki biyu kacal a rantsar da 'yan majalisar ta gaba. Jaridar ta ce a yayin da wakilai 25 na jam'iyyar NDC a majalisar dokoki da suka fito jihar Volta suke kira da a nada James Kuluche Avaji mai wakiltar mazabar Northtown a jihar Volta din, wasu kuma nan na zawarcin wasu mukamai a bangaren marasa rinjayen. Jaridar ta ce a makon da ya gabata akwai rahotanni da ke cewar baki ɗaya 'yan majalisar na jam'iyyar NDC sun amince da wakilin mazabar Tamale South Haruna Idrisu ya zama musu shugaban marasa rinjaye a majalisar dokokin. Har yau jaridar Daily Guide ta kuma kawo hurucin shugaban kasa mai jiran gado Nana Addo Dankwa Akufo Addo inda yake cewa idan ya yi kuskure a cikin aikinsa to yana so a taimaka masa a bashi shawara kuma a taya shi da addu'a. Ya ce da haka ne zai iya yin shugabanci ta yadda mutanen Ghana ke bukata. Jaridar Daily Guide ta ce Nana Akufo Addo ya yi wannan hurici ne a lokacin da kungiyar kabilan Banda na jihar Greater Accra ta kai masa ziyara a gidansa a Accra inda ya ce kofarsa a buɗe take ga waɗanda za su yi sukan al'amuransa don ya gyara aikinsa. Jaridar Daily Guide ta ce da yake jawabi a cikin harshen Asanti, Akufo Addo ya ce inda kuka tura ni naje babu abin da nake bukata illa addu'a da shawarwarinku na gari. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin jaridunmu na Ghana. Baba Yakubu Makiri, sashen Hausa na muryar Amerika.
Mun gode Baba Yakubu Makere. Sai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuma sauraronmu kuka bari a kan faifai.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika, mai magana Bashir Computer daga nan karamar hukumar Madobin jihar Kano, Najeriya. Ina so ba da gudunmawa ta dangane da abin alkhairi da gwamnan jihar Bayelsa ya yi na Jackson, wanda hakikanin gaskiya dama abin da ya kamata kenan ga dukkanin gwamnonin Najeriya su yi kokarin aikata shi wajen samarwa da manoma gurin su na aiki na noma na musamman, su kuma Fulani su ma a keɓe masu guri da za su yi harkokinsu na kiwo, wanda kuma duk Najeriya dama ba ma Najeriya ba duniya sai an samu irin waɗannan abubuwa na gurin manomi da kuma gurin mai kiwo. Da zarar an samu wannan ƙasa za ta ci gaba, kuma dama su biyun nan dole sai da su ƙasa take ginuwa. Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya sa kuma waɗannan gwamnoni saura su yi aiki da irin wannan abu da shi wannan gwamna na Bayelsa ya yi. Na gode. Mai magana Bashir Computer daga ƙaramar hukumar madubin jihar Kano da Nigeria a huta lafiya BOE.
Assalamu alaikum muryar Amurka daga Alhaji Manu ɗan uwa mai Allah na garin Jega. Ina kira ga sanatoci su dubi halin da ƙasa take ciki. Mai ƙasa General Muhammadu Buhari yana son a samu sauƙi. Suna ƙara turnuƙawa, suna cewa ba su yarda ba. Yau ku sani wa al'ummar ga da ku ba da duk ku'ar da su, kuma duk su sun ka aike ku Abuja, kuma Allah ba ku wuri majalisar da tijai ku shaƙata, ku sha AC, ku sha fanka, ku ci ƙarfe su. Yau ku sani wallahi ku tausaya ma talakawa, sai Allah tausaya muku. In ku tsananin ga kuka tabiɗa wallahi kuma sai Allah ya tsananta muku, sai ya haɗa ku da cututtuka kala-kala, hawan jini, ciwon suga, gashi nan dai. To amma idan kuka tausaya, sai Allah ya tausaya muku kukanku, kuma ya tausaya ma zuriyarku. Allah ka taimaki Najeriya, tausaya ma Najeriya da al'umman Najeriya, saboda tallaka wayo daga ɗan uwa mai Allah garin Jega.
Assalamu alaikum. Mai magana Hamisu Mokal Daura. Ina kira ga masu wa shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari zagon ƙasa akan alƙawarin da ya aika ɗauka zai yi. To su sani cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari Allah ne yake tare da shi da talaka, ba za ku taɓa yin nasara akan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba. Dan alaka ku daina kashe kuɗin ku gurin bokaye da malamai da masu saki. Buhari ikon Allah ne, mu talakawa mu muke sani, kuma mun amince da irin jagorancin da yake mana. Allah ƙara ma lafiya da nisan kwana da ayyukan da ka ɗauko mana shugaban ƙasa Buhari. Daga Hamisu Mokal Daura.
To tare da fata za a ci gaba da kira ana bayyana ra'ayi ga takaitattun labarai.
Kwamitin harkokin soja na Majalisar Dattijai na nan Amurka zai zaman tattaunawa ta musamman a yau Alhamis domin duba matakin da gwamnatin Barack Obama ta ɗauka game da tuhumar da take yi wa ƙasar Rasha na kutsen da ta ce ta yi game da zaben shekarar 2016 da kuma ƙuntatawa wasu jami'an diflomasiyya. Shugaban kwamitin Santa John McCain ne ya faɗi haka a jiya Laraba lokacin da ya ce tamkar wannan wata tsokana ce ake wa Amurkan. A jiya Laraba ne wata kotun soja a ƙasar Isra'ila ta samu wani matashin soja da laifin kashe wani ɗan ƙasar Falastinu a yammacin kogin Jordan ta hanyar harbe shi har lahira, duk da cewa ko mutanen mutumin yana fama da rauni kuma baya cikin hayyacinsa. Gwamnatin shugaba Barack Obama mai barin gado za ta mayar da wasu rusunonin Amurka su hudu da ke gidan yarin Guantanamo Bay da ke ƙasar Cuba zuwa ƙasar Saudi Arabia, sai dai ba a bayyana sunaye ko ƙasashen rusunonin da abin ya shafa ba. Wannan da shi ne mataki na ƙarshe na ƙoƙarin da gwamnatin ta Obama ke yi na mayar da jimillar rusunoni 19 zuwa wasu ƙasashe hudu daban-daban. A wani abin da ake ganin kamar wata gwabzawa ce tsakanin gwamnatin Amurka mai barin gado da kuma mai jiran gado a nan Amurka, jiya shugaba Barack Obama ya tafi majalisar dokokin ƙasar domin ganin kare tsarin kiwon lafiyar nan da gwamnatinsa ta ƙirƙiro.
To a gaishe ka masu sauraro a abin da ya sauka kenan a shirin wannan hantsi. To amma kada a mance da lasar idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin ciki har da sai bango ya tsage da muka yi da ministan tsaron Najeriya Brigadier General Manir Dan Ali mai ritaya. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake fatar a wani lafiya.